karamin ni'ima bane muna godewa Allah bisa wannan ni'ima kuma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ƙara hada kan musulman duniya bisa kan kalma daya bisa kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah bayan haka kafin mu kira shugaban kungiya na state Alhaji Sahabu Magaji ya zo ya gabatar da jawabi na maraba da kuma bude wannan tafsiri a wannan shekara muna farin cikin sanar da al'umma cewa a cikin wannan masallaci cikin wannan dare muna tare da chief of staff na wannan state Adamawa state Alhaji Abdulrahman Jimeta muna masa barka da zuwa cikin wannan taro muna tare da former commissioner na environment wanda kullum kuma yanzu advisor ne na His Excellency gwamna na jihar Adamawa Alhaji Murtala Nyako wanda kullum malam abinda malam abinda Abubakar Giro ke cewa wuri cake ko muna masa maraba da zuwa wannan taro da fatan Allah madaukakin sarki ya saka da alkhairi kuma muna dada maraba da chairman na basic universal basic education UBE na Adamawa state Dr. Halilu Gire muna masa maraba da wannan da zuwa wannan guri da sauran maluman mu da shugabannin kungiya da suke wannan guri gaba daya muna musu maraba da zuwa wannan guri kuma wannan rana a wannan dare a wannan masallaci mai albarka ba tare da mun tsawaita ba za mu kira shugaban kungiya na jihar Adamawa ya zo ya bude mana kuma ya maraba ga manyan baki da muke da su a wannan rana bayan ya gabatar da jawabinsa za mu gabatar da shugaban kungiya na kasa ko kuma kasa da kasa Sheikh Abdullahi Balalau in ya gabatar da jawabinsa sai mu gabatar da babban bakonmu mai tafsiri a wannan shekara Sheikh Kabiru Haruna Gombe Allah kuma ya saka da alkhairi Allah ya tallafa mana Allah ya mana gudumawa shugaba bismillah
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ya yan wa assalamu alaikum kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar hakika muna cike da farin ciki kasancewan Allah ya kaddare mu ya tsawaita rayuwar mu ya nuna mana wannan wata mai alfarma watan Ramadan wanda kuma zamu bude aini tafsiri na wannan masallaci a wannan dare da fatan Allah shi mana jagora kuma muna nana ta godiyar mu ga Allah subhanahu wataala game da aini ni'iman da ya mana da ya ni'imta mu ya aini ya hada wannan kungiya dunkule ta guda daya ya maida ita abu guda dukkan ayyukanmu na addini yanzu tare muke gudanarwa a matsayin yan uwa masoya juna muna yi wa Allah godiya game da wannan dukkan mutum da ya daga idonsa ya ga ainihin nan wajen manya-manyan bakinmu ya san cewa akwai sabbin soki wanda da bamu saba zama tare muna gabatar da ainihin wannan tafsiri ba amma Allah cikin ni'imarsa da amincewarsa da yardarsa yau ga mu haɗe waje guda jiya in ba a manta ba muka bude tafsiri na masallacin bayan kasuwa yau kuma Allah ya kaddara mun bude na yamma a cikin garin Yola kuma ga mu na dare muna nan insha Allah yau za mu kaddamar wannan babban abin farin ciki ne abu na biyu shine har yanzu wannan tafsirin din ya ƙara fadada ya ƙara bunƙasa duk cikin neman Ubangiji ne sai mu ƙara masa godiya da sanin kowa ne wannan tafsiri na dare akan jujjuya shine tsakanin masallatan Juma'a guda uku amma alhamdulillah wannan lokacin za a takaita ne karatun dare wanda Sheikh Kabiru Haruna Gombe zai gabatar mana na dare cikin garin Jimeta ne kawai tsakanin Demsawo da kuma masallacin Dobeli. Alhamdulillah wannan karuwa ce aka samu cikin garin Yola masallacin ambasada inda aka zaba zuwa da dare aje ayi bai wuce kwanaki shida ko bakwai ba yanzu alhamdulillah mun samu wani shahararren malami ainihin matashi Sheikh Umar Garba wanda shine zai kaddamar da wannan tafsiri shi kuma a gobe insha Allah a masallacin kofan ambasada a Yola Sheikh Umar Garba Al-Madani Allah ya saka masa da alkhairi ainihin muna godiya ga manyan malumman mu wanda suka taimaka mana suka ainihin amince suka sake kuro mana waɗannan hazikan malamai da kuma wannan sabon matashin malami ma wanda aka turo mana muna yi musu godiya Allah ya saka musu da alkhairi alhamdulillah mu Adamawa ba alfahari ba za mu ce tun farawan tafsiri shekaru kusan 27 kenan har yanzu hazikan malamai ne muke samu ainihin daga wane sai wane wannan ba dabaran mu bane arziki ne Allah ya mana muna ƙara gode masa akan wannan ni'ima alhamdulillah muna godiya ga ainihin manya-manyan baƙinmu waɗanda suka ansa gayyata suka zo nan domin su ainihin ganin cewa wannan an ƙaddamar da wannan tafsiri a wannan dare ba sai na nanata ba kamar yadda mai gabatarwa ya gabatar ga muna tare da jami'an gwamnati iri-iri a wannan wajen muna tare da manya-manyan 'yan kasuwanmu kuma muna tare da manya-manyan malumanmu waɗanda suka samu halatta ba sai na kira sunan mutane ɗaya da bayan ɗaya ba alhamdulillah kuma muna ƙara godiya ga ainihin babban malaminmu kuma shugaban wannan ƙungiya na ƙasa baki ɗaya Sheikh Abdullahi Bala wanda ya ainihin ya jajirce ya ga cewa wannan haziƙin malamin namu ya sake dawowa a wannan shekaran kuma da sauran kuma shekaru masu yawa nan gaba insha Allah muna godewa Allah akan wannan ni'ima da ya mana so ba tare da na tsawaita ba yanzu zan bayi ainihin shugaban ƙungiya na ƙasa baki ɗaya ya zaya ainihin sa muna albarka cikin wannan tafsiri da za mu ƙaddamar yanzu muna yi wa ainihin manyan malamanmu da suka zo domin su haga zamana barka da zuwa kuma da fatan za a yi karatu lafiya har zuwa ƙarshen wata Allah kuma ya zauna da ƙasanmu lafiya ya samu gama da duniya lafiya assalamu alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته وانا جواب شغبا قنجيا نجهر عدم وكي نموك سورارا دفاتا الله مدوك كنسر كي يساكا دا الخير وانا قنجيا تجماعة إزالة الفيديو وقامة السنة تنا دا ويب سايت وانا دوك أبو بوا دا كفاروا نتفسيري وانا شكرا ينا نالايف a cikin wannan website kuma ana posting duk mutumin da yake so ya yi googling zai je www.jibwisnigeria.org ko kuma ya je through Facebook daga ya cloaking Jibwis Nigeria zai ga duk abubuwa tafsirai da maluman nan na wannan kungiya suke gabatarwa a ko'ina a cikin ƙasar nan kuma za ka gani live through YouTube in kana so zaka ji tafsirin da hoto audio visual saboda haka wayanda suke da mu'amala cikin abin nan internet za su ya google su samu wannan muna fata Allah ya samu dace yanzu za mu gabatar da shugaban kungiya na kasa baki daya ko kuma kasa da kasa wanda insha Allahu ba sai nayi wani bayani game da shi ba a wannan jaha. Muna fata Allah madaukakin sarki ya kare mana shi, ya kuma kare mana duk shugabannin mu na wannan kungiya da malumman mu. Da fatan Allah madaukakin sarki ya sanya mu kan daidai, Allah kuma ya sa mu dace. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أنوانا إنزالا na jihar Adamawa da sauran ahli sunna baki daya da muka hadu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sakatarin wannan kungiya ta jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna na tarayyar Najeriya, Sheikh Muhammad Kabiru Haruna Gombe, kuma sarkin yakin izala ko wance sarkin yakin sunna. Muna maka maraba zuwa wannan jiha ta Adamawa domin gabatar da tafsirin Alkur'ani mai girma. Shugaban kungiya na jiha da sauran shugabanni da aka haɗu a wannan wuri, jami'ai na gwamnati na wannan jiha na Adamawa, musamman chief of staff, advisor, chairman na primary board da sauran waɗanda suka zo domin sauraron wannan tafsiri na Alkur'ani mai girma, muna ƙara godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya nuna mana wannan yammaci da kuma fara wannan tafsiri mai albarka a wannan shekara na hijiran manzon Allah, shekara 1433. Muna gode wa Allah da ya kaddara mana wannan, ba dabara mu ba, wata rahama ce daga Allah ya kaddari rayuwarmu ya kawo wannan lokaci. Muna fatan Allah ya maimaita mana maimaitawa mai yawa. Allah shi karba mana ya sa mu dace. Wannan malami ba sai na yi dogon bayani a kansa ba. Addu'anmu da fatanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya haska mishi wurin yin wannan tafsiri na Alkur'ani mai girma, ya ba shi ikon dacewa da daidai. Idan zai yi kuskure, muna fatan Allah ya kare shi gaban yin kuskure, ya sanya shi a kan hanya daidai, kuma irin yadda yake ba da gudunmawarsa wurin tallafawa sunna ba mai saka mishi sai Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ya wannan kungiya ni'ima da ire-irensa, kuma muna godiya ga Allah akan wannan. Kuma shugaban kungiya na jihar Adamawa ya faɗi ba abin da ya kamata mu yi wa Allah sai godiya, domin da a rabe muke. Jiya na yi jawabi a masallacinmu na bakin kasuwa, masallaci na Izala, wanda yake a da muna ce Izalan Jos, nan kuma ce Izalan Kaduna. Ina cewa tunda muka rabu sama da shekara 21 ban taɓa shiga masallacin ba, sai ran da aka ce Allah ya sa mun haɗe na je ne sallan Juma'a a wurin. Kuma tunda aka soma tafsiri tun zamanin muna haɗe, ban sake taka wurin ba sai jiya da aka zo don tafsiri. Wannan ya karantar da mu cewa wato ga illar rabuwa kuma ga alherin haɗuwa. Yanzu mun haɗu mun zama to abu guda. Muna haɗe nan yanzu za ka iya cewa ga wani ɗan Izala na Jos, ba wani ɗan Izala na Kaduna. Dukkaninmu mun zamanto ahadin sunna ƙarƙashin wannan ƙungiya ta jama'atu Izalatul Bid'a wa iqamatus sunna. Wannan abin godiya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kuma ya bude wani fage ga ainihin wato sauran al'umma ma musulmai na Najeriya cewa mu zo mu hadu, haduwan shine alheri. Kalubalen da ke gaban al'umma musulmi a Najeriya na tsaro da abubuwa, ya ishe mu mu zauna mu yi tunani, me yasa ake zubar da jinin musulmi, me yasa musulmi muka yi shiru. Bai kamata yanzu a ce akwai rigingimu tsakanin mu ba, ya za mu hada kai mu fuskanci waɗanda suke mana wannan ta'addanci, domin ya nuna da yawa daga cikin abubuwa da yake faruwa ba musulmi suke yi ba, domin musulunci da musulmi bai yadda da abubuwan da yake faruwa ba. Don haka waɗansu ne suka shigo cikinmu don su ɓace a cikinmu, sannan kuma su kawo rigima tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba. Saboda haka mun so mu ganewa, kuma mu yi amfani da wannan wata na azumin Ramadan don ci gaba da addu'a. Allah ya zarar da mu lafiya a wannan ƙasa tamu Najeriya. Allah maɗaukakin sarki ya shirye shugabanninmu, Allah maɗaukakin sarki ya kawo mana canji mai ma'ana a ƙasar baki ɗaya. Saboda haka ƴan uwa musulmai, tafsirinmu na bana tafsiri ne da zai ƙara jawo hankalin mutane akan yawan ta'addu'o'i da kuma tuba zuwa ga Allah. Domin in kaga musifa ya yawaita a ƙasa, Allah maɗaukakin sarki da kansa ya gaya mana a cikin Alƙur'ani baya kawo wata fitina ko wata musiba sai idan mutane ne suka jawo da kansu. Don haka a sai kenan Allah maɗaukakin sarki na iya canja wannan musifa idan mutane suka koma wa Allah, suka tuba, suka gyara ɗabi'o'insu da halayensu. Shugabanni su yi adalci. Adalci shine abin da ake nema. Jinin al'umma da ake zubarwa a tabbatar da cewa an tsaida shi, sannan duk wani mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa yadda ya kamata. A ji tsoron Allah, sauran talakawa kowa ya ji tsoron Allah ya gyara halinsa. Sannan muna watan azumin Ramadan a tausaya wa al'umman nan musulmi da suke azumi a wannan lokaci, a sassauta musu, musamman ma ta hanyar 'yan kasuwa manya na ƙasa baki ɗaya, wanda yake da ni da sakatare mun rubuta takardu na musamman zuwa ga manya-manyan 'yan kasuwa na Najeriya. Mun rubuta shi zuwa ga Aliku Dangote, muna kira gare shi ya sassauta wa al'umman musulmi irin yadda musulmin Saudi Arabia suka yi. 'Yan kasuwa suka ce sun rage kashi 50 daga cikin wato kayayyakinsu, su ma ire-irensu su yi koyi da irin wannan. Irin su Mangal, Tahiru Mangal, duk mun rubuta musu wasiƙa ƙarƙashin wannan ƙungiya cewa azumin Ramadan ya zo, ku nuna wa Najeriya cewa ku musulmai ne 'yan kasuwa, a samu sassauci. Mun rubuta wa Sayyu Ɗantata, mun rubuta wa Abdulsamad Isa Karabiu, duk waɗannan mun yi kira gare su manyan 'yan kasuwa ne wanda duk rana in ka tashi sai ka ci product ɗinsu a gidanka. Saboda haka ya za a yi su sassauta a samu sauƙi. Saboda haka muna kira gare su da yadda ainihin wato sauti zai kai zuwa gare su, da sauran 'yan kasuwa ma da ba su kai su ba, su ma kowa ya yi sauƙi. Idan an yi sauƙi ga al'umman musulmi, to Allah zai kawo mana sauƙi cikin lamarinmu. Saboda haka Allah maɗaukakin sarki yana son bayin Allah masu kawo wa bayin Allah sauƙi. Don haka ku zamanto masu sassautawa. Daga ƙarshe, wannan ƙungiya ta Jama'atu Izzatiddin Iqamatus Sunna ta yi lancin wani NGO wanda muka yi a Abuja, mun kira duk Najeriya. Mataimakin shugaban ƙasa Architect Namadi Sambo shi ya je taya mu lancin wannan NGO mai suna Families in Difficult Circumstances Support Scheme, FIS. Wa'azinmu yanzu zai canja salo. Ba kawai wa'azi za mu riƙa yi ba, shekara 30 muna wa'azi. To muna so kuma mu taɓa rayuwar al'umma su gane cewa yanzu izala ba kawai wa'azin ba, har ma akwai tallafawa rayuwar wanda bai da shi. Malam Bahaushe ya ce da'awa sai da dawa. Chief of Staff, an ce da'awa sai da dawa. In babu dawa sai a shiga ina, sai dawa, daga nan sai a dawa, kuma babu dawowa. Saboda haka ba masu a kai ga haka. Saboda haka muna so da mu da ku, ba mu so kullun da zaran Chief of Staff ya ganni ko ya ga wani almajiri ya yi tsammanin cewa an zo bara ne. Mun ce daga yanzu babu bara, sai dai mu kama aiki su ga cewa muna aiki, su ce suna, su ma su ga gudunmawansu, mu ce a saurara a hankali, ba mu bukatan wani abu yanzu a wurinka. Ya kamata a kai ga wannan. Saboda haka mu yi ƙoƙari ya zamanto muna ayyukan da za su kawo gudumawa, su ma su bayar, suna samun nutsuwa a cikin zuciyarsu cewa ana aiki don tallafawa wannan addini. da aka masu rauni a cikin al'umma muna fatan a taimaka musu in ba kuma ta ba bara karkashin wannan tafsiri na Malam Muhammad Kabiru Gombe mun yi launching na committee na tallafawa marayu har sai da aka yi wa maraya kusan 2000 kayan sallah aka ciyar da su aka ba su abin da za su ci a cikin gidajensu to wannan program yanzu ya tafi kasa baki daya a yayin da muka yi wannan program na Abuja mun ce kowace jiha katta kasa kawo mana rahoto a bayan sallah an yi wa marayu akalla 2000 a kowace jiha ko fiye da haka na san a wannan zama dama muna da Malam Usman Ibrahim a matsayin shugaban wannan committee mun sake farfado da shi ina so wannan kujera na tafsirin mu na jihar Adamawa wanda Allah ya kaddare ni danku nake shugabantan wannan kungiya ga kuma sakataren wannan kungiya na kasa baki daya ina so mu nuna wa duniyar Najeriya cewa lalle Adamawa da gaske suke suna murna da wannan shugabanci da Allah ya bamu ku sanya wannan asusu a tallafa wa marayu marayun nan fa ba marayun izala ba dukkan marayun musulmai da dan tsarika da dan wane ne in kuka san ƴaƴansu suna cikin wani hali mu yi kokari mu tallafa musu sai da zasu gane cewa wannan kungiya ta taba rayuwarsu har inda suke saboda haka ina fatan duk wanda yake ya zo wannan masallaci da wanda zai iya ji ya shirya kawo gudumawa saboda tallafawa wannan ainihin wato asusu mu ga cewa ba ma 2000 ba muna iya maraya 10,000 in akwai shi a jihar Adamawa mu yi mishi ainihin wato tallafi ba kawai Ramadan ba har bayan Ramadan mu ga yaya karatun su zai kasance a makarantu suwa suke da kokari a cikin su wanda zamu ga cewa sun shiga jami'a suwa ne ne zamu dauki dawainiyan su har su kai digir ma'ana a ce yanzu kungiyar izala ce ta zamanto musu ainihin wato uba da kuma uwa kamar yadda ran sallah in an fito za a je sallar Idi kaga yaro yayi ado da iyayensa da kowa suna tafiya maraya ya leka ya ga babu kowa tare da shi to a lokacin ya dauka kungiyar jama'atu izalar tarbiyya wa iqamatu sunna ita ce gatarsa ina fatan za ku amsa wannan kira kun amsa an amsa duk wanda ya amsa ya daga hannu ya ce Allahu akbar lalle na san yan uwa na yan izalar su amsa kai da so mana kabiru to saboda haka muna fatan Allah shi taimaka mana Allah shi mana jagora Allah ya sa wannan tafsiri da muka soma shi lafiya mu kuma gama lafiya Allah shi ba mu zaman lafiya a wannan jiha ta mu ta Adamawa da sauran jihohin Najeriya baki daya shugabannin mu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya ƙara sanya su akan daidai in suna tafiya akan ba daidai ba Allah ka ba mu ikon yi musu nasiha kuma Allah ya ba su karban nasiha su yi aiki da ainihin wato nasiha da za a musu annan nake takaitawa nake mana fatan alkhairi Allah ya sanya albarka kuma muna ƙara maraba ga ainihin wato sakataren wannan kungiya a wannan tafsiri na bana da fatan Allah ya ƙara haska mishi ya taimaka mishi ya taimaka mana baki daya subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wannan shine jawabi na shugaban kungiya na kasa Sheikh Abdullahi Balalau da fatan Allah madaukakin sarki ya taimaka wayannan kalmomi da ya fada da kuma bayanai da yi masu tasiri muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karfafa mu ya sanya wannan al'amari ta bunƙasa kuma ta karfafa da izinin Allah kamar yanda muka fada a farko cewa duk wanda ke da buƙatan abubuwan da ke gudana na tafsiri na wannan ƙasa ko kuma cikin Najeriya zai gani a internet to har yanzu wannan kungiya tana gabatar da manufofinta cikin rubutu a jaridu akwai mimbarin sunna ana fayar da shi a waje duk wanda ke da buƙata zai ga bayanai na maluma da manufan wannan kungiya ana sayar da wannan naira 200 akwai kuma albayan shi ma jarida ne da ke wannan kungiya take gabatarwa ana sayar da shi naira 150 da fatan Allah madaukakin sarki ya mana muwafaka a yanzu za mu mayar da microphone zuwa ga babban bakonmu babban malaminmu mai gabatar da wannan tafsiri a wannan shekara za mu gabatar masa da microphone muna kuma mai muna roƙon Allah madaukakin sarki ya karfafa shi ya sanya shi akan daidai kuma Allah madaukakin sarki ya masa gudumawa cikin duk abin da zai fadi muna fata Allah ya samu akan daidai kuma ya mana muwafaka ashhadu bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da nana ta godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a farfajiyar wannan masallaci na sunna masallaci na Jamsawo a kuma cikin wannan gari na Jimeta kuma a nan fadar jihar Adamawa kuma wannan ƙasa ta mu Najeriya kamar yadda na saba faɗa tumbin giwa wacce ta tara abubuwa da yawa akwai ƴan wuta akwai ƴan aljanna akwai ƴan tozalla arafi ba don komai ba sai saboda gabatar da tafsir na wannan shekara ina addu'a wannan taro namu Allah ya sa masa albarka bara cikin taimakon Allah mun gabatar da tafsir a wannan masallaci da sauran masallatayya daga bara zuwa bana akwai da dama daga cikin mu wanda Allah ya karbi rayuwarsu suka koma zuwa gare shi mu kuma Allah ya tsawaita rayuwarmu mun yi addu'a Allah ka nuna mana Ramadan na baɗi to wannan shine baɗin abinda ake nufi cikin rayuwar mu shekara ɗaya ta ƙara tafiya wanda saura masa shekara biyar ya koma zuwa ga Allah yanzu ɗaya ta tafi saura hudu mai hudu ɗaya ta tafi saura uku mai uku ɗaya ta tafi saura ɗaya saura biyu mai biyu ɗaya ta tafi saura ɗaya mai ɗaya on your mark Allah ka gafarta mana wato wannan wata wata ne mai albarka idan Allah ya tsawaita rayuwarka ka samu kanka a ciki sai ka gode wa Allah kuma kayi kokari kayi amfani da wannan dama kaga cewa ka ainihin bi Allah madaukakin sarki yadda zaka samun nasara ta gafarar Allah madaukakin sarki a cikin wannan wata muna addu'a Allah madaukakin sarki ya gafarta mana yanzu nan shugaban kungiya na kasa baki daya Sheikh Abdullahi Balalau ya gama jawabi karamin tsuntsu da babban gida kamin kungiyar ta hade shi yake shugabancin kungiyar ina jin bara mun gabatar da tafsiri yana mataimakin shugaban kungiya na kasa a cikin wannan shekara Allah ya karbi rayuwar shugaban kungiyar na kasa baki daya Alhaji Musa mai gandu Muhammad Allah ka ji kansa ka gafarta mashi wannan da tijo tun san da aka kafa kungiyar Izala shine shugabanta shi yayi lancin din kungiyar ga lancin na kaddamar da kungiyar wa duniya rijista ta kungiyar tun wannan lokacin tana hannunsa kuma tun wannan lokacin yake shugabantan kungiyar har ran da Allah ya karbi rayuwarsa lokacin da Allah ya karbi rayuwarsa mun yi bakin ciki kwarai da gaske mun yi kuka mun zubar da hawaye saboda mun san wato irin gugulmai da wannan dattijo yayi wa addini Allah ka ji kansa ka gafarta masa da sauran bayin Allah da suka bada gudunmuwar su a addini baya da suwar shugaba mai gando kungiyar ta yi taro na ƙasa a garin Katsina inda duk Najeriya ta hadu kowace jiha ta turo shugaban kungiya na jihar da shugaban majalisar malamai da daraktan agaji da sakatarorin kungiya da sakatarorin majalisar malamai da sakatarorin agaji da mataimaka na shugaban kungiya duk Najeriya gaba ɗaya muka hadu a Katsina a jiha 36 jiha 33 ta samu daman halarta a wannan taro da aka yi a nan ne aka zaɓi shi Sheikh Abdullahi Balalau ya zama shugaban kungiyar Izala na tarayyar Najeriya baki ɗaya kuma a nan aka yi wani abu da ba a taɓa yi ba a tarihin kungiyar shi ne shugaba na kungiyar na farko da aka yi wa mubaya'a mubasharatan bayan zaɓensa duka Najeriya gaba ɗaya kowa sai da ya taso cikin shugabannin nan ya yi hannu da shi ya ce na maka mubaya'a a ƙarƙashin alkitabu wa sunna ba zan manta ba gwamnan Katsina ya halarci wannan taron shi ma ya taso ya ce shi ma ɗan Izala ne shi ma ya zo yi wa shugaba mubaya'a to bayan wannan kuma sai Allah maɗaukin sarki ya ƙara kawo mana wani alkhairi wani lokaci idan mutum yana rayu sai a ce Allah ya yi wa rayuwarsa albarka to ashe akwai lokacin da mutuwar ma Allah yake yi mata albarka mutane guda biyu a Najeriya na fahimci mutuwarsu Allah ya sa mata albarka mutum na farko Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano lokacin da aka kashe Sheikh Ja'far mun yi bakin ciki kwarai da gaske amma daga baya sai muka fahimci cewa mutuwar ta san kuma rahama Allah ya yi wa addini sunna ba ta taɓa samun ɗaukaka a Kano ba sai baya da rasuwar Malam Ja'far daga rasuwar Malam Ja'far zuwa yanzu banda Allah babu wanda ya san majalisai na ahli sunna da aka buɗe banda Allah ba wanda ya san masallatan juma'a na ahli sunna da aka ainihin buɗe Allah kaɗai ya san iyakarsu ko wannan juma'a da ke tafe in Allah ya tsawaita rayuwarmu ba mu mutu ba akwai sabon masallacin juma'a da za mu buɗe a Kano kaga mutuwar Allah ya yi mata ne yayi mata albarka, idan ya zama jininka ya zuba a bishiyar musulunci, ya mata bayi ta ƙara toho ta yi yaya, asara akai ko nasara akai? Ni ina ji a raina mallam Ja'far san da yake da rai da an shawarce shi a ce masa zai mutu amma ga daukaka da musulunci zai samu, ni ina da yakinin zai amince ya mutu musulunci ya samu wannan daukakar. Kuma bayan musulunci ya daukaka shi kansa mallam Ja'far din, sai Allah ya ƙara daukaka shi. Domin ba a taɓa samun lokacin da Najeriya da Afirka suka dawo sauraron karatuttukan mallam Ja'far ba sai bayan rasuwar mallam Ja'far. Wallahi har ɗan bid'a sai da suka dawo suna sauraron shi. Akwai ɗan bid'an da ya buɗe baki ya ce, ku ƴan izala, bayan mutuwar mallam Ja'far mun gane ku ne bayin Allah na ƙwarai, domin ga waliyi na Allah da Annabi, waliyi na gaskiya, waliyi original, not photostat copy. Allah madaukakin sarki ya bayyana a cikin ku. Suka ce da mu ne aka samu wani a cikinmu ya mutu a masallaci ranar Juma'a cikin tsarki da alwala, yana sallah, yana yi wa Allah sujada, yana subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, kuma ya samu mutuwar shahada, yana kalmar shahada a makirfan duk duniya take ji, tana ji. Suka ce da mu muka samu wannan daki za mu kewaye kabarin, mun samu hanyar samun rabano, ka zo ka dan miƙo wani ma sha Allah ka shiga ciki kai addu'a. Yace amma ku saboda kuna yin abubuwan ku don Allah, kadara mai tsada irin wannan source of income, haka kuka dauke shi kai shi makabarta kuka binne, shikenan kawai kuka sai inda dare muku, sai dai ku yi masa addu'a cikin ibadunku. To haka shugaba mai gandu mutuwar sa Allah ya sa mata albarka, domin a wajen ta'aziyar mutuwar shugaba mai gandu anan Allah ya dunkula kungiyar isara. Ba zan manta ba a wannan rana su Sheikh Sani Haya Jingir suka kawo ziyara ta ta'aziya, sun iso da wuri da safe, mu kuma muna wannan wuri. Sheikh Sani Haya Jingir a nasihar da ya gabatar a wurin yace, ina kira zuwa gare ku da sunan Allah, ku zo mu haɗa wannan kungiya mu tafi tare. Kamin mutuwar shugaba mai gandu, shi Sheikh Sani Hayan ya yi irin wannan kiran ba sau ɗaya ba, ba sau biyu ba, amma Allah bai kaddara ba. Mu mun yi irin wannan kiran ba ɗaya ba, ba biyu ba, mun hau mimbarori mun yi kiran mun ce su zo mu haɗe, ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba huɗu ba, ba. Amma dai duk da haka Allah bai dunkula kungiyar a wannan lokaci ba. Sai wannan kira da aka yi a wajen karɓar ta'aziyar wannan bawan Allah, Allah ya sa wa kiran albarka. Suna faɗin wannan magana, muka ce sami'ina wa ata'ana, mun ji kuma mun amince, kuma wal fauru da gaggautawa fararun farilla ne a yi kwamiti ya dunkula izalar gaba ɗayanta. Kuma ba mu tashi a wurin ba sai da dukkan ɓangarorin guda biyu suka ba da sunayen mafi yawa na membobin kwamitin da za su zauna. Kuma aka sa sati biyu kawai, aka ce za a zauna a Sultan Bello a nan gurin makarantar Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, a nan za a gudanar da wannan sulhu da dunkulewa. Mun halarci Sultan Bello, an yi wa'azi da daddare, da safe aka shiga ɗakin taro. A cikin ɗan takaitaccen lokaci Allah ya ba da muwafaka ƙungiyar ta dunkule, kuma ta dunkule ƙarƙashin shugabancin Sheikh Abdullahi Malalau ɗanku, ƙaramin tsuntsu da babban gida. Wannan dunkulewa ta wannan kungiya ya ba duniya mamaki. Sheikh Sani Haya ya zama shugaban majalisar malamai, wanda wannan shi ya haifar da kasancewa ta sakatare, sannan Alhaji Isa Waziri Gombe shi kuma ya zama daraktan agaji na ƙasa. Aka zaɓi mataimakansu, aka ce a takaita a nan a yi kwamiti na mutum goma wanda shi zai je ya tsara yadda za a kammala sauran dunkula sauran abubuwan da suka shafi kungiyar. Nan take muka ba da sunayen mutane guda biyar, suka ba da sunayen mutane guda biyar, mutane guda goma. Waɗannan mutane goma akwai lauyoyi kusan guda huɗu a ciki, akwai alƙalai a ciki, akwai maluma a ciki, akwai ƴan agaji a ciki. Wannan kwamiti sun yi zamansu na farko a Dutse, babban birnin jihar Jigawa, a nan kuma suka zaɓi wanda zai shugabanci kwamitin. Wanda suka zaɓa kuma shi ne limamin turnuku Sheikh Abubakar Giro Argungu. Wannan kwamiti ya yi zama na tsawon lokaci, ya yi tsare-tsare da yawa. Ƙarshe muka yi taro, inda a nan muka karɓi rahoto na ainihin wannan kwamiti. yanzu rahoton shine muke kokarin tabbakawa. Ina fata an fahimci wannan. Kuma duk matsalolin da suka shafi kungiya wannan committee ya samu nasarar daure su. Matsaloli wayanda committee bai samu daman daurewa ba, matsaloli kwara uku talle-talle su ne kare ba a daure ba. Wasu ne kwara uku? Matsala ta farko wacce majalisa ce za ta fi zama babba a majalisun kungiya, majalisar shugabancin kungiya ko kuma majalisa ta malamai. Na'am, wannan ita ce wato matsala ta farko. Ita kuma wannan matsala in ka kalle ta ita ma ba wata matsala bace sosai. Me yasa nace ba matsala bace sosai? Da shi shugaban majalisar malaman da shugaban kungiyar wane ne jahili a cikin su? Ba ku an samu ba? Waye ba malami ba a cikin su? Waye ba mai tafsiri ba a cikin su? Yau ɗaya daga cikin malima mai masallacin Juma'a ne yau sama da shekara 20. Saboda haka dukkan su manyan maluma ne. Kaga matsalan malami ya shugabanta ko malami kada ya shugabanta, mun kai ta ƙasa ko ba mu kai ta ƙasa ba? To wannan ita ce matsala ta farko da ba a gama yin ittifaki a kanta ba. Matsala ta biyu wacce ba a gama yin ittifaki a kanta ba shine wato sanya sunan wato al-mu'assis a jikin dukkan rubuce-rubuce na kungiya, kamar littafin faifa na kungiya a sa a ƙarƙashin Sheikh Isma'il Idris ibn Zakariya, a jikin motocin kungiya a rubuta, a makarantun Islamiyya a rubuta, a masallatai a rubuta, a ko'ina a rubuta. Wannan ba a ittifaki ba. Ɗaya ɓangare sun ce wannan yana da kyau, ɗaya ɓangare suka ce a magabata babu waɗanda suka riga mu akan wannan. Saboda haka abinda ba mu samu wani cikin magabata sun riga mu akan wannan ba su mu dakata. Sannan kungiyar tana da suna a tsarin mulkinta shine Jama'atu Izalatul Bid'a wa Iqamatus Sunna, full stop. Wannan shine sunan kungiyar wanda gaba ɗaya mu haddashi Sheikh Isma'il Idris da yake da rai aka sa wa kungiyar, kuma haka aka ci gaba da amfani da ita a wannan lokaci har zuwa lokacin da kungiyar ta rabu. Wannan kawai shine sabani na biyu. Matsala ta uku shine matsalar layyar na ƴan agaji, a bashi a gefen dama ko a bashi a gefen hagu. Ina fata an fahimci wannan. Waɗannan suna ganin ba matsala bane a bashi a gefen hagu. Waɗannan kuma suna ganin hadisin Aisha radiyallahu anha, an ce duk wani abu mai muhimmanci mai daraja a musulunci annabi da gefen dama yake farawa. Saboda haka in abun yana da daraja to a sashi a gefen dama, in bai da daraja kuma duk inda haga dama a sashi ba matsala bane. So waɗannan matsaloli guda uku sune waɗanda ba ittifaki akan su ba. Amma mun shirya za mu samu zama na musamman inda da yardar Allah a wannan zama za a yi matsaya akan waɗannan abubuwa. To cikin matsala sama da matsala 50 duka an yi ittifaki, saura matsala uku ne katal ba ittifaki ba. Da Allah gaba aka ci ko baya aka ci? Gaba aka ci ba baya aka ci ba. Ina fata an fahimci wannan. To wannan shine ka'idar da kungiyar take tafiya akan sa har ya zuwa yanzu. Muna fata kuma waɗannan matsaloli guda uku su ma Allah ya bamu ikon daure su, kuma da yardar Allah za mu daure su da yardar Allah madaukakin sarki. Kuma haɗewar izala ta jefa barazana cikin yan bid'a ya ɗunguruwa sanadiyyar jin izala ta dunkule. Don da an ce ga ɗan izala kawai sai wani ya zo da dogon kirbinsa kamar hanjin akuya ya ce to ba izala ba, izalar wacce? To yanzu maganar izala wacce ya riga an gama shi? Izala wacce iri ce? Guda ɗaya ce tallintal. Allah ta'ala ya sa mu dace. Jiya tafsiri da aka ainihin wato bude na Sheikh Adam Gashuwa shugaba da su aka je aka bude, tafsiri da muka bude yau da yamma a Yola su Sheikh Adam Gashuwa da su Ala Ramma da ke ja masa baki da sauran ƴan uwa duka tare da su aka je aka bude wannan wato tafsiri cikin taimakon Allah madaukakin sarki. Jiya a Sokoto an bude tafsiri da Malam Hamza Gombe da Sheikh Habibu Yaya Kaura da Dr. Mansur Sokoto da sauran gingima-gingiman ɗima-ɗiman tika-tikan jibga-jibga maluma gaba ɗaya taro aka haɗu aka je aka bude wannan tafsiri. Saboda haka da yardar Allah madaukakin sarki haka za mu ci gaba da tafiya har zuwa sanda Allah zai haɗa mu da rahmatsa cikin amincewarsa. Kuma in Allah ya yarda ƙungiyar izala ta dunkule kenan ila yawmin kiyama. Maganar raba ta yanzu bai yiwa, ban ce wani ba zai iya ballewa shi ya tafi ya toka lafiya ba, amma a ce a raba ta an riga an wuce wannan. yau dan izala ka zo ka sake ce ma saga dan izala dan uwansa kafiri ne kar ya bi shi sallah kar ya ci yankansa kar ya auri yarsa kar ya wannan ya zama tarihi har zuwa tashin alkiyama domin yanzu idan ka zo ka kuskura ka fada to wanda da ka fada wani yayin da shi zai fara daukan hoje Allah ka gafarta mana na'am saboda haka tafsirin bana kamar yadda shugaba ya fada sakonni da yawa muke bukata mu samu dama mu isar da su daga cikin irin wayannan sakonni akwai sako da ya fara magana akan sa shine maganan tallafawa masu rauni a cikin jama'a musulmai wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske yanzu idan ka je garuruwan musulmai a jihar Kano kawai an yi census akwai sama da matashi 500 da suke sana'ar ataba ba 500 ba sama da haka waɗanda suke sana'a ta me ta ataba cikin su akwai masu digiri a cikin su akwai masu NCE a cikin su akwai masu diploma ba magana yan girtu ake ba yan diploma kawai in ka zo da DAP za a mata lodi table bela a bar wasu fasinjoji a kasa ba su samu daman hawa ba kuma duk inda ka zagaya wannan shine yake faruwa hatta da kuka ga yanzu an bullo da matsalar fada da masu mashin na ataba kaman jihar Filato a ce an hana yin aiki da ataba sanadiyar hanawa da aka yi a lissafi da aka yi an samu matasa 18,000 wanda a jikin sana'ar ataba suke cin abinci dukkan su musulmai ne da aka hada da ukur an samu sama da mutum 24,000 wayannan duka musulmai ne sanadiyar hana yin aiki da mashin wayannan da su da iyalansu sun shiga halin tagayyara da halin kakanika yi da dama daga cikin su zaka samu sun yi me sun yi secondary gwamnatin jihar ba ta yadda a dauki musulmi aiki ba a ba musulmi scholarship ba a ba musulmi dama ta mallaka fili duk wata dama da ake ba musulmi ake ba wanda ba musulmi ba a jihohin da musulmi ke da rinjaye a jihar Filato ba za a ba musulmi wannan damar ba saboda haka matasa ba su da zabi banda su nemi sana'a ko mi kankanta ta fi wata za su nemi rufin asiri shi yasa aka samu daga jozuwa uku sama da matashi 24,000 to yanzu ga abin da yake fuskanta yawancin kashe-kashen nan da ake yi musulmi ake kashewa marayu suna nan ba a san iyakarsu ba je Kaduna sansanin yan gudun hijira har yanzu yana nan marayu suna nan Allah kadai ya san iyakarsu ka je jihar Filato ka ga abin da yake faruwa da sauran wurare masu yawa abubuwan da ke faruwa a jihar Borno da Yobe sun haifar da marayu da ba a san iyakarsu ba marayun nan duka marayu ne musulmai idan muka bar su haka suka tashi babu ilimi ba tarbiyya to nan gaba kuma su ma matsala za su kara zamewa addinin musulunci kenan wannan ya zama wajibi dole musulmai su ainihin dauki mataki akan wannan wannan yasa shugaba Allah ya saka masa da alkhairi yace wannan program da muke yi na marayu akwai bukatun a fadada shi Najeriya gaba daya da matasan mu da suke so su tafi karo ilimi yaro ya gama secondary yana da 5 credits including math and english amma bai da wanda zai iya samu masa admission a jami'a in ya samu admission din ma bai da mai iya daukan nauyin su haka nan zai tabarbalcewa a cikin gari karshe in ba sa'a ba frustration da bakin ciki yasa ya fara shaye-shaye shi ma ya kara zamewa addini matsala ga su dan birjak da ba san iyakarsu ba ka je asibitocin mu akan naira 5,000 Allah kadai ya san mata da suke mutuwa naira 5,000 mutum bai da lafiya naira 5,000 kawai za a yi mata jinya babu ita ba inda za a samu ta karshe haka za a bar shi ya mutu mata da suke mutuwa a harkar naƙuda Allah kadai ya san iyakarsu Najeriya na daga kasashen da aka fi yawan samun mutuwar masu naƙuda mata a cikin kasar matasa ga su nan ba sana'a ba aikin yi abubuwa ga su nan da yawan gaske kuma duka mu musulmai mu abun ya fi shafa to kenan dole mu za mu ɗauki matakin da kanmu wannan ne dalilin da yasa aka kaddamar da wannan NGO da ake cewa FIT domin a ga cewa an tallafawa ƴan uwa musulmai a Ramadan na bara kamar yadda kuka yi hidima wa marayu a nan haka aka yi a Kano haka aka yi a Sokoto haka aka yi jihohi da dama amma wannan shekarar shugaba ya mai da shi policy na ƙasa gaba ɗaya kowace jiha a Najeriya ana so sai an kaddamar da wannan shiri an gudanar da shi kuma in Allah ya yarda da taimakon Allah wannan NGO da aka kafa zai yi kwari in Allah ya yarda sai mun kai matsayin da ɗalibi musulmi in ya gama secondary ya yi passing papers ɗinsa abinda kawai yake bukata ya rubuto application na neman scholarship a wajen kungiya ya turo a yi processing ya zaɓi jami'ar da yake bukata a Najeriya ko a duniya
da taimakon Allah da karfin Allah mu yi pushin din sa ya je karatu da shi. Wannan in Allah ya da muna da wannan burin. Idan kuka zagaya kauyuka, asibitoci na nan gwamnatoci sun gina. An gagara rike asibitocin, an gagara lura da su, gine-ginen suna nan fanko. Idan wannan NGO yayi karfi, zamu bi hanyoyin da suka dace, wayanda suka dace da dokar kasa, a ba mu wayannan asibitoci a matsayin mallaka ko aro, mu gyara su, mu dauki likitoci, mu zuba magunguna a ciki, mu sa katon signboard da ke nuna cewa izala ce take wannan fi sabilillahi. In baka da lafiya, ka zo likitoci su duba ka, inda ya karkace a miƙar da shi, inda ya lankwace a maka wool balance a miƙar da biyari a kuma a gama maka wannan fi sabilillahi ba tare da wato ainihin ka shiga wani hali ba. Wannan shine burin mu, cikawa kuma tana wajen wa, tana wajen Allah madaukakin sarki. Shugaba, muna maka addu'a Allah ya karfafa ka bisa wannan shiri, kuma in Allah ya yarda daga yadda aka ansa kira domin wannan yunkuri da kai kamin a fara jihar Katsina sun ce za su fara daga wannan shekara. Yanzu haka a wannan Ramadan din a wannan jiha ta Katsina ana nan ana daukan matakai na farashin kayayyaki da yadda Allah madaukakin sarki sai an sassauto da su. Allah ta'ala ya sa mu dace. Wannan taro namu muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sa masa albarka. Kamar yadda na faɗa, yau jawabai ne kawai zamu gabatar na ainihin bude wannan taro. Gobe Allah ya kai mu daga nan zamu tashi, wani abu da ya faranta mun rai zamu tashi a suratul nur, haka ne, zamu tashi a wata sura? Suratul nur. Wannan sura tana cikin surorin da nayi ta addu'a Allah ya bamu ikon lokacin da ya tsawaita rayuwar mu har zuwa lokacin da zamu zo mu karanta ta. Gashi Allah ya kawo mu wannan lokaci domin ta tarbiyyar gidajen mu, ta tarbiyyanci iyalan mu, mata mataye mu da ƴaƴayen mu, a ga an dora su kan turba da ta dace. Allah ta'ala ya sa mu dace. Daga nan zamu tashi a farkon sura gobe Allah ya kai mu. Subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.